Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Lahashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Babala da sauran abokan aiki muke samu ku wannan shirin a yau ranar Laraba 15 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai samami asibitin Shifa dake Gaza da sanyin safiyar Laraban nan inda suke neman mayakan Hamas. Majalisar wakilan Amurka ta amince da shirin hana tsaida harkokin wani bangare na gwamnatin Amurka a ranar Asabar mai zuwa. Sannan wani babban jami'in tarayyar Turai ya ce ba za a iya cika alƙawarin harsasan manyan bindigogin artillery da aka yi wa Ukraine ba.
Tukanin labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa karancin ruwan sama da rashin takin zamani ya haifar da raguwar masu noma gonakin sa arewa maso tsakiyar Najeriya.
Manomi dai ba abin da ya wuce ce maka taki da kuma magani wanda zai saya ya gyara wannan gona. Kuma a kasa gabaki gwamnati tana so ta ga ta bunkasa ta cire yunwa a kasan mu. To ina gani ta kawo hankalinta akan taki.
Haka kuma za a ji cewa masu larurar rashin gani sun kira gwamnatin Najeriya ta dama da su.
Amma ni abin da nake kira da gwamnati din yaddan duba ya wayanda suke bukatan aiki ba su wanda suke so su koyi aikin hannu a koyar da su a dauke su aiki in akai haka ai mun bara madama kaskanci ne
sai a biyo mu cikin shirin domin jin rahoton nan da muke tafa da su sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyin ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Sojojin Isra'ila sun kai samami asibitin Shifa dake Gaza da sanyin safiyar Laraban nan a gogon yankin inda suke neman mayakan Hamas bayan sun baiwa jami'an ma'aikatar lafiyar gargadin mintuna kadan. A cikin wata sarwa da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar ta ce bisa ga bayanan sirri da kuma bukatar aiki dakarun IDF na gudanar da wani shiri na kai farmaki kan Hamas a wani yanki da aka ayyana asibitin Shifa. Ta bukaci dukkan mayakan Hamas su mika wuya. Rundunar ta IDF ta ce takaranta sun hada da tawagar ma'aikatan lafiya da masu magana da harshen Larabci waɗanda suka samu horo na musamman don shiryawa ga irin wannan yanayi da ake ciki da nufin kada a cutar da fararen hula. Babban daraktan ma'aikatan lafiyar Gaza Dr. Munir Albrush ya shaidawa gidan talabijin na Al Jazeera cewa nakarin Isra'ila sun kai samami a bangaren yammacin ginin asibitin. Tunda farko Amurka ta goyi bayan ikirarin Isra'ila cewa Hamas na amfani da asibitoci a matsayin mafaka ga mayakanta. Isra'ila ta ce musamman Shifa akwai cibiyar bayar da umarni a karkashin ta. Wani abu da Hamas ta sake musantawa. Majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'a jiya Talata 336 masu goyon baya da 95 aka sun haka don amincewa da shirin hana tsaida harkokin wani bangare na gwamnatin Amurka a ranar Asabar mai zuwa. Amma a lokaci guda ta kawar da muhawara mai zafi da ake tafkawa kan kashe kudade har zuwa farkon shekarar 2024. Kudaden hukumomin gwamnati gaba daya za su kare ne a tsakiyar daren ranar Juma'a mai zuwa. Lamarin da ya tilasta wa majalisa da fadar White House cimma yarjejeniya ta gajeren lokaci don ci gaba da tafiyar da harkokin gwamnati. Majalisar ta amince da kudirin da sabon kakaki Mike Johnson ya gabatar. Shugaban 'yan Republican masu rinjaye kaɗan a zauren majalisar da tsawaita kudade ga wasu hukumomin gwamnati har zuwa tsakiyar watan Janairu da sauran hukumomi har zuwa farkon watan Fabrairu. Yayin amincewa da kudirinsa, Johnson ya samu ƙuri'u da yawa daga 'yan Democrat 209 fiye da 'yan Republican masu ƙuri'u 127. Masu adawa da ƙudurin su ne 'yan Republican 93 da 'yan Democrat 2. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Tarayyar Turai za ta rasa abin da ta faɗa na burinta a baya na samarwa da Ukraine harsasan manyan bindigogin artillery da makamai masu linzami miliyan 1 nan da watan Maris na baɗi. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ne ya bayyana haka a ranar Talata gabanin taron ministocin tsaro na tarayyar Turai a Brussels babban birnin kasar Belgium. Kalaman Pistorius dai su ne na farko da wani babban jami'in tarayyar Turai ya amince da cewa ba za a cimma burin ba, ko da yake da yawa sun nuna shakku a cikin sirri tsawon watanni. an da yi alkawari ne a cikin watan Maris din da ya wuce a matsayin Martinica bukatar da Ukraine ta yi na samun harsasan manyan bindigogin artillery yayin da yakin ta da dakarun mamaya na Russia ya gaza yin gaba. Alkawarin dai wani bangare ne na wani shiri mai kashi uku na bunkasa jigilar harsasai zuwa Ukraine, inda bangare na farko ya bukaci kasashe mambobin EU da su bada gudunmuwarsu daga ma'ajiyarsu ta makamai.
To ina jima kaɗan Hafizu sake da labarai. Kafin nan a birnin Jos da ke arewa maso tsakiyar Najeriya, ƙarancin ruwan sama da rashin takin zamani ya haifar da raguwar masu noma gonakinsu. Wakilin Ilyas Kasumu ya zanta da wasu manoma da ko dai suka yi watsi da gonakin nasu ko kuma suka rage yawan amfanin da suke shukawa duk shekara saboda ƙalubalen da suke fuskanta.
Kowace shekara Malam Wais kan girbi amfani mai yawa a wannan gona tasa da ke unguwar Seminary Jos arewa ta tsakiyar Najeriya. Sai dai bana amfanin ba kamar yadda aka saba ba, dalilin ƙarancin ruwan sama.
Kaga kaman yanzu kaman masaran nan da na shuka da sauransu wanda cikin ikon Ubangiji an samu ruwan daga farko to sai ya zo ya dan tsaya. To bayan ya tsaya kuma to kasan za a samu bushewar wasu abubuwan wannan kwarin da suka zo. Ni kaina ban yi zaton ma Allah zai kaddara har ta zo ta fidda kai tai ba.
Ita ma malama Na'omi dake yankin Mr. Ali a karamar hukumar Basa kukan nata kan karancin ruwan ne wanda shi ya haifar da kwari a tata gonar.
Kun da munan mun sha wahala. Farkon damuna ayi noma mun shuki ya dinga mutuwa domin akwai wadansu kwarin da suna kasa sune sun dinga kashe mana amfani. Na yi shuki ya kai kusan so uku ruwa bai isa wurin inda shi yasa susan sun samu zarafin da sun dinga cin amfani, amma da ruwa tun farko yana yazo da karfi da basu ci amfanin ya suna mutuwa ba.
Shi ma Malam John Kasuwa wanda shine sarkin noman wannan yanki, karancin ruwan saman ya shafi nasa amfanin.
A karshe ne can wajen watan 9 zuwa 10 shine ruwan ya dan bada dan zurfi kadan, ya dan bada dan iska. Amma shinkafa ne a karshe daidai lokacin da ya dau goyo ya dau ciki yana neman ruwan, to lokacin ne sai ruwan ya dan samu damuwa, shinkafa ya dan samu damuwa kadan.
Baya ga karancin ruwan sama akwai matsalar karancin kayan aiki musamman takin zamani wanda ya dade yana ciwo manoman Najeriya tuwo a kwarya.
Duk kanmu shine taki kuma kaga yanayin masara bai da kyau ba saboda rashin taki. Ku kanmu kenan muna ga mu gwamnati su taimaka ka taki ba maganin takin ma shekarun baya da sukan kawo a kurarren lokaci kuma sukan kawo ma yana shiga hannayen wanda bai kamata ba wanda ma ba sa noma ma sune suna samun taki. Zai ka gan shakafa ana sayo to mu ba ma gani su saya ma ko za su kawo mana ba wai kyauta ma a farashi na wanda za mu yi mu saya a saukin farashi da za mu gode, amma ka ga take idan 30,000 da wani abu a kasuwa.
Manomi dai ba abin da ya wuce ce maka taki da kuma magani wanda zai saya ya gyara wannan gona. Kuma a kasa gabaki gwamnatin tana so ta ga ta bunkasa ta cire yunwa a kasanmu na Najeriya da kuma Afirka gabaki daya, to ina gani ta kawo hankalinta akan taki.
A cewar kungiyar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya wato Food and Agricultural Organization FAO, sama da mutane miliyan 26 ne za su fuskanci matsalar yunwa matsananciya a Najeriya musamman a wasu sassan arewacin kasar inda ayyukan ta'addanci ya hana mutane yin noma.
Har yanzu akwai damuwar yunwa kasa sosai wanda sai gwamnati ta tsaya sosai. Kuma in tana so ta tsaya ta ga cewa an rage wannan talaucin yunwa din, to ta maida hankalinta akan noman rani.
Najeriya dai ba ta karancin masana masu bayar da shawarwari, sai dai a ce akwai karancin zimmar aiwatar da shawarwarin. Daga Jos Najeriya, Ilyasu Kasimu.
Kwa gaida Ilyas Kasumu hadin su dai kuma tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya rada kashi na biyu na labaran duniya.
Rundunar sojojin Mali ta faɗa a jiya Talata cewa sun sake kwato garin Kidal da ke arewacin ƙasar daga hannun 'yan tawaye bayan wani samami da ya sanadin mutuwar mahara da dama masu sa ido masu zaman kansu basu iya tabbatar da rahoton kami garin ba wanda zai zama alama ce ta nasara ga sojojin Mali yayin da kusan ba sa nan a birnin inda ƴan kabila Abjinawa ke iko da galibin yankin arewacin kasar shugaban mulkin sojan Mali shugaba Assimi Goita ya faɗa a shafin X cewa a yau sojojin mu da jami'an tsaron mu sun kwace garin Kidal aikin mu bai kammala ba na tuna ya kunshi farfado da kuma tabbatar da martabar yankin ba tare da wariya ba bisa ga kudirin kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya sojojin Mali sun ce sun yi kira da a samar da zaman lafiya a garin mai kusan mutane 25,000 tare da gaya mazauna garin da su yi biyayya ga sojoji daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ba ta da niyyar sassauta takunkumi ko daidaita dangantaka da mahukuntan kungiyar Taliban a Afghanistan har sai gwamnatin Islaman ta inganta yanayin haƙƙin ɗan adam a ƙasar mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce da BOA cewa Amurka na nan a kan matsayarta da ta ɗauka cewa ba a samu wani muhimmin ci gaba na daidaita al'amura ba har sai an samu kare haƙƙin dukkan 'yan Afghanistan. Kalaman ma'aikatar sun biyo bayan fitar da wani sabon kiyasin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya ba da shawarar yin taka tsantsan na daidaitawa da kuma ƙara hulɗar ƙasa da ƙasa da hukumomin Afghanistan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla to idan muka leka arewa maso gabashin Najeriya kuwa yankin da ya shafa ma tashin hankali da kungiyar ta'addanci ta Boko Haram wanda ya maida hannu a ugu baya ga harkokin ilimi to sai dai wani bawan Allah dake da lurur rashin gani na iya kokarin sa wajen farfado da wannan fanni kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Haruna Daure biyu ya haɗo mana
yayin da yayin kungiyar Boko Haram suke kokarin kasa harkokin ilimi a garin Maiduguri da ke jihar Borno da kuma ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya ta hanyar dakatar da karatun zamani a tsakanin jama'a wani da Allah ya jarabta da rashin gani da kuma yanzu haka ke koyar da masu idanu ya ce a shirye yake ki bunƙasa harkar ilimin zamani a tarayyar Najeriya wannan makaho da ya ce su dai ba su yarda da irin barace-barace da mutane ke yi ba don haka suka ba da ƙarfi a wajen neman ilimin zamani da kuma yanzu haka suka kasance da zaman gaske Malam Ahmed Mustafa shine shugaban kungiyar makafi na jihar Borno da kuma ke koyar da masu idanu da wanda Allah ya jarabta da ciwon makanta wanda ya suma da bugin bukatun su daban-daban kamar haka
bukatun daga zuwa ga gwamnatin tarayya tunda aka yi wannan gwamnatin da ake na APC suna damawa da nakasassu amma na jihar Borno musamman bangaren makafi da suke nake wakilta mu ban ma samu ko aiki daga commission nasu din da aka kirkiro na makafi hukuma ta ma nakasassu da kuma irin NCR abun gurabun siyasa na ya kamata ana damawa da nakasassun duka kuma yanda aka ce a dau kashi biyar daga cikin kowane abin da za a yi shi shugaban kasa tsoho mai girma Muhammadu Buhari ya sa hannu mu muna bukata a implementing now su a jaha da kuma sauran a kasa kuma ana yi ana dinga duba a yi inclusion a cikin nakasassun ma a yi duba makafo gurugu kuruma da sauran nakasassun duka ana dinga doka ko ɗaya ne to ana dinga damawa da su kowane jaha haka muke bukata
ya kike ganin dangane da har mata wannan bara
to dama kin ni a matsayin na makafo kuma ina jagoranta makafi a cikin ka'idodin kungiyar mu na Arms and Objectives na association namu an ce ya za mu yake barace-barace a cikin mambobin mu to idan gwamnatin Borno ta zo ta ce ba ta son bara mu makafi kungiyar makafi take taimaka ma don mu samu mambobin mu su daina barace-barace amma ni abin da nake kira da gwamnati din ya dan duba ya wanda suke bukatan aiki ba su wanda suke son su koyi aikin hannu a koyar da su a dauke su aiki in akai haka ai mun bara madama kaskanci ne kuma yanzu da akai Boko Haram din ma jihar Borno gaskiya masu lafiya su suke yin baran ba ma na kasassu bane amma babba abin da nake kira da gwamnati da nake roko shi professor Babagana Umar Zulum wanda yake ya kowa da kowa nake so yayi a kungiyar na kasassun duka jihar Borno at least a samu mutum daya da zai wakilce mu a cikin gwamnatin sa shine wani lokaci abubuwan mu yake dan tafiya da matsala kamar yanda United Nations tana cewa wai nothing about us without us.
Na san akwai wasu daga cikin ku wanda suke karatu. Kai maka samu kai wannan karatun?
Eh nayi karatu gaskiya, nayi karatu har nayi degree yanzu haka ina masters.
Yo, kaman an ce kai kana aikin ma koyarwa ko?
Eh ni ina aikin koyarwa a College of Business and Management Studies Kondoga.
Mama ka fiki ki koyarwa ko masido?
To duka ba wanda ban shiga class masu. Inda kama duka na kan shiga class makafi, na kan shiga class na kowa da kowa, wanda akwai makafi akwai masido, ba wanda ba sa da ban shiga cikin makaranta.
A shekara nawa kana koyarwa?
Eh yanzu ina shekara 6 ina koyarwa zuwa na 7.
Aka zalika Malam Umar Muhammad, ke daga cikin tsofaffin shugabanni a jihar Borno, da ya kira gwamnati da sauran wasu irin sandan da suke tafiya da shi, don a cewar sa wannan sanda ita ce idanunsu, da ko ba dan jagora sai za su dinga taimaka musu da duk inda za su je.
Saboda wannan sanda iya nuna alama na musamman, wanda idan ka zo titi in kai da ya kamata, in kai haka matiti, idan kai haka matiti ya kamata kowani mashin ko moto ya san da cewa wannan abu kana so ne kai tsallake kwalta.
Wasu mutane da Allah ya jarabta da rashin gani kenan a jihar Borno, da kuma wasu daga cikinsu suka samu damar aikin koyarwa da masana'o'i daban-daban a tarayyar Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan bitoci 19-31-60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 12:16 na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya.
Takaddamar siyasar rikici tsakanin Isra'ila da Falasdino abace mai da daddan tarihi. To ko menene musabbabin wannan zaman doya da manja tsakanin su?
Kana magana ne akan wata kasa wacce bata kan mizani na shari'a ko na adalci a cikin mizanin siyasar duniya, da kuma wasu wanda su kuma kwata-kwata ba su da gata.
Jama'a assalamu alaikum. A ranar Asabar, mayakan Hamas na Falasdino suka kai wani gagarumi kuma mummunan hari a cikin yankin kasar Isra'ila, harin da ba a taba ganin irinsa ba a tarihin shekaru kusan 100 na takaddamar Isra'ila da Falasdino. Wannan al'amari dai ya tada hankalin duniya baki daya, irin yadda mayakan na Hamas suka kutsa kan iyaka, suka shiga kasar ta Isra'ila a wurare daban-daban, suka shammace kasar ta Isra'ila ba shiri, duk wani dimbin tsatsauran tsaro da kasar take da shi. Gwamnatin Isra'ila dai ta ba da sanarwar cewa harin ya yi sanadiyar mutuwar Isra'ilawa sama da 1,000, yayin da rahotanni kuma suka bayyana cewa mayakan na Hamas sun kama wasu 'yan kasar ta Isra'ila kusan 150. To sai dai tun daga washegarin ranar kai harin, Isra'ila ta soma mai da kakkausan martani ta hanyar kai hare-hare ba kakkautawa a Gaza, lamarin da ke ci gaba da kashe ɗaruruwan Falasdinawa. A wata tattaunawa da abokin aikin mu Haruna Shehu Maraban Jos, masani kuma mai bincike kan lamuran siyasar Gabas ta Tsakiya, Muhammad Kajjam Sadiq da ke zaune a Dubai, ya yi fashin baki kan tarihi da yanayin wannan takaddama, inda ya soma da shi kansa harin na Hamas na baya-bayan nan.
To abu ne dai, akwai tsohon dalili akwai kuma sabo, amma tsohon shi ya haifi sabon. A tsoho dai shi ne wanda shekarsa wajen kusan 75 yanzu, na mamayar da Yahudawa suka yi wa yankin Falasdinawa, kuma suka kiro kasarsu a wajen duniya, kuma ta goya musu baya, shi ne har yanzu ake gurgurmaya a kai. Wannan shi ne, saboda haka Falasdinawa kullum fatansu shi ne su kori wannan 'yan kamaguri zauna da 'yan mamaya su dawo da kasarsu. Wannan shi ne babba. A shi kuma karamin, wanda shi ma karkashin babban yake, shi ne a wani kamar takun saka da aka samu kwanan nan da hukumomi ko kuma jami'an tsaron Isra'ila, da suka ji suka yi kutse a masallacin Al-Qudus, masallacin Al-Aqsa na musulmi, wanda dama dai suna yi daga lokaci zuwa lokaci. To amma wannan shi ma ya jawo hankali, kuma ya jawo Allah wadarai, kuma an yi zaman daddar da dai sauransu. To akan wannan ne su ƙungiyar Hamas yanzu a matsayin ramuwa ne ga wannan takamaiman abin da ya faru suka yi ga ita Isra'ila da wannan matakin da suka dauka.
Wasu masu sharhi suna tunani wannan sabon rikici kila bai rasa nasaba da yadda musamman kasashen Laraba kwanan nan Saudiya suke kokarin daidaita dangantaka ko zumunci da kasar Isra'ila. Me zaka ce game da wannan?
Akwai wannan fassara-fassaran cewa wannan kamar wani kokari ne na yin zagon kasa ga wannan shirin da ake tunanin cewa zai faru tsakanin kasar Saudi Arabia da kasar Isra'ila. Musamman akai la'akari da su mayakan na Hamas da su da 'yan uwansu na Islamic Jihad, an kalle su ne ta fuskar cewa kamar suna karbar umarni ne daga kasar Iran, wanda ita kuma bayanai sun nuna cewa ba ta goyon bayan wannan kamar kace kokarin abin da ake tunanin za a samu na shiri tsakanin kasar Saudi Arabia da kasar Isra'ila. Saboda haka a irin fassarar wasu daga cikin masu ganin fassara abubuwan siyasar duniya na yau da kullun suke ganin cewa kamar wani abu ne wanda ita Iran din ta kamar a ce bawa su Hamas kamar irin kamar umarni za a ce ne ko wani abu ne kama da haka na daukan wannan matakin. Domin daukan wannan matakin tabbas zai iya kai Isra'ila ta yi abin da za ta yi, wanda haka kuma tabbas zai iya zagon kasa ga wannan shirin da ake tunanin yi, musamman akai la'akari da cewa ita Saudi Arabia sharadin da ta sa na cewa a samu wannan yarjejeniyar da Isra'ila shine a samu wani tsari tabbatacce wanda zai tabbatar da cewa alƙawarin da aka yi na samar da ƙasar Palestine mai cikakken yanci a kusa da ƙasar Isra'ila ya tabbata. To ana magana ne akan me zai tabbatar da wannan abin zai iya yiwa, to a kansa ake a yanzu, musamman akai la'akari da cewa wannan alƙawarin an yi su shekara gomomi da suka wuce amma babu wanda ya ci nasara.
Ta yi maganar alƙawura da aka yi shekaru aru-aru amma har yanzu an kasa wato cin musu. Me yasa aka kasa kawo ƙarshen wannan rikici ne?
Zai wuya gaskiya, saboda me kana magana ne akan wata ƙasa wacce ba ta kan mizani na shari'a ko na adalci a cikin mizanin siyasar duniya, da kuma wasu wa'anda su kuma kwata-kwata ba su da gata. Kana magana da Isra'ila wacce wata ƙasa ce wacce take da goyon bayan daukacin manyan ƙasashen duniya. Wayannan ƙasashen duniya kuma duk da irin bambanci na siyasa da ke tsakaninsu sun haɗu akan goyon bayan ƙasar Isra'ila, sai dai wata ƙasar kawai ta fi wata ƙasar zakewa. To wannan ƙasashen suna ganin cewa yau kusan shekara 80 ɗin nan Isra'ila tana yin rashin kulawa ko kuma in ce karya duk wasu kudurori na Majalisar Ɗinkin Duniya da kwamitin sulhu da sauransu wanda za su iya kai ga samar da ƙasar Falasɗina a kusa da su. Duk da cewa Falasɗina wannan yarda da suka yi cewa a samar musu da ƙasa kusa da Isra'ila sun sako daga kan bukatunsu kusan kashi 80 cikin 100. Domin bukatunsu na farko shine a share ƙasar Isra'ila ta ba su ƙasarsu ga baki ɗaya. Wannan shine tunaninsu na farko. A kansu aka yi yaƙoƙi har zuwa 1967. Daga baya ne kuma da matsi ya yi matsi suka yarda akan cewa to ƙasashen duniya suka yi musu alƙawarin cewa idan kun yarda da ƙasar Isra'ila to mu kuma ƙasashen duniya za mu tsaya mu ga cewa an samu muku da ƙasarku mai cikakken iko a kusa da ƙasar Isra'ila, wanda tun farkon 1990 aka yi wannan yarjejeniya a Oslo. Karkashinta aka yi abubuwa da dama da sunan cewa zai kai ga samar da ƙasar Falasɗinu, duk da cewa sun yarda da kashi 20 ne kawai cikin 100 fa, amma shi ne a kashi 20 da wani abu cikin 100 ɗin har yanzu shi ne ya gagara yau kusan sama da shekara 30 kenan tunda aka yi yarjejeniyar Oslo sama da shekara 30, kuma a matsayin wai ana so a kai ga wannan burin ne. Wannan rashin adalcin da rashin kulawa kasashen duniya da kuma ci gaba da Isra'ila da take yi na yi wa abin zagon ƙasa shi ne yake haifar da irin wannan tunanin na samarin Falasɗinawa, saboda duk sanda mutum ya rasa fata na alkhairi to zuciyarsa za ta iya haifar masa da tunanin komai. to akan wannan iya wannan tunanin fa akan sa wai shine ya gagara a samar da kasar Palestine mai cikakken iko a kusa da kasar Isra'ila.
To ya kake kanin abin nan gaba, kana gani abu ne da za a iya kawo karshen shi ko ku haka za a ci gaba da zama?
Zai yi wuya Isra'ila gaskiya ta yadda ai haka, musamman in aka yi la'akari da manyan 'yan siyasa irin su Benjamin Netanyahu da suke kara samun karbuwa a siyasar kasar Isra'ila da makamantansu, domin waɗannan irin 'yan siyasar su asali ma ba su yadda da wannan yarjejeniyoyin ba gaba ɗaya, har sa musu hannun da aka yi ba su yadda da su ba a zahiri. Saboda haka su abinda suke magana suke so shine abu ya ci gaba da zama a haka a yanda ake dinnan abinda yake ta sai cisko ya tabbata a haka dindindin. To mutukar kuma wannan abin ya tabbata haka dindindin zai ci gaba da haifar da irin waɗannan karan daga lokaci zuwa lokaci, kuma zai ci gaba da haifar da a samar da wasu ƙasashe wanda suke amfani da halin rudanin da ake ciki a wannan bangaren wajen cimma su kuma manufofinsu na siyasar duniya da kuma ƙarfi na yankin gabas ta tsakiya da suke fafutuka a kansa a tsakanin ƙasashe da makamantansu. A ganin hangen cewa ko kuma fatan canja wannan abin ko kuma kawo ƙarshensa abu ne mai matukar wahala a kai la'akari da halin da ake ciki yanzu. Babu wata ƙasa a manyan ƙasashen duniya wacce take a gaske tana da manufar cewa lalle a zo a yi wannan abin, domin da akwai ƙasashen kawai na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya su kaɗai da gaske za su tsaya tsayin daka akan abin nan ya yiwu, babu abin da fi shi sauki.
Saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ƙarashin wannan tattaunawar. Godiya ga abokin aiki Haruna Shehu Maraban Jos, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Tamina ke muku sallama daga Washington DC.
To a gaida dan mutan sanyin na, yanzu kuma lokacin da Hafiz zai kama da shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Sojojin Isra'ila sun kai sammami asibitin Shifa da ke Gaza da sanyin safiyar Laraban nan a gogon yankin inda suke neman mayakan Hamas bayan sun baiwa jami'an ma'aikatar lafiyar gargaɗin mintuna kaɗan. A cikin wata sanarwa da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar ta ce, bisa ga bayanan sirri da kuma buƙatar aiki, dakarun IDF na gudanar da wani shiri na kai farmaki kan Hamas a wani yanki da aka ayyana asibitin Shifa, ta buƙaci dukkan mayakan Hamas su miƙa wuya. Majalisar Wakilan Amurka ta kada ƙuri'a jiya Talata, 336 masu goyon baya da 95 aka sun haka don amincewa da shirin hana tsaye da harkokin wani bangare na gwamnatin Amurka a ranar Asabar mai zuwa, amma a lokaci guda ta kawar da muhawara mai zafi da ake tafkawa kan kashe kuɗaɗe har zuwa farkon shekarar 2024. Kuɗaɗen hukumomin gwamnati gaba ɗaya za su ƙare ne a tsakiyar daren ranar Juma'a mai zuwa, lamarin da ya tilasta wa majalisar da fadar White House cimma yarjejeniya ta gajeren lokaci don ci gaba da tafiyar da harkokin gwamnati. Ƙungiyar Tarayyar Turai za ta rasa abin da ta faɗa na burinta a baya na samarwa da Ukraine harsasan manyan bindigogin artillery da makamai masu linzami miliyan ɗaya nan da watan Maris na baɗi. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ne ya bayyana haka a ranar Talata gabanin taron ministocin tsaro na Tarayyar Turai a Brussels, babban birnin ƙasar Belgium. Rundunar sojojin Mali ta faɗa a jiya Talata cewa sun sake kwato garin Kidal da ke arewacin ƙasar daga hannun 'yan tawaye bayan wani samame da ya sanadin mutuwar mahara da dama. Masu sa ido masu zaman kansu ba su iya tabbatar da rahoton kame garin ba, wanda zai zama alama ce ta nasara ga sojojin Mali yayin da kusan ba sa nan a birnin, inda 'yan ƙabila Abjinawa ke iko da galibin yankin arewacin ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ba ta da niyyar sassauta takunkumi ko daidaita dangantaka da mahukuntan ƙungiyar Taliban.
To madalla masu raro, baki ɗaya abin da ya sauƙaƙe nan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahouse.com. Yanzu kan amurka din Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni sai kuma injiniyanmu na yau Charleston. Ni sarfi da hashin gubel da shirya na kuma gabatar nake cewa sai an jima kadan da hantsi. Assalamu alaikum.